Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17.25.49.60 a jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana za iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da hantsi ranar yau Laraba 18 ga watan Nisamba shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin jihar Filato ta ce ta kammala dukkan shirye-shiryenta da maida dukkan waɗanda suka ƙauracewa mahallansu ko suke gudun hijira a wasu wurare zuwa yankunansu na asali. Sannan muna tafe da shirin ciki da gaskiya na Sarfila Hashim Gumel. Har ila yau kuma muna tafe da sharhin wasu jaridun Kamaru sai sakonnin da kuka bar mana akan na'urar tarho. Amma duk kafin nan sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Da yammaci na yau Laraba ne ake sa ran majalisar wakilan Amurka za ta kada ƙuri'ar tsige shugaba Donald Trump, lamarin da ka iya kai shi ga zaman shugaba Amurka na uku a tarihi da aka tsige shi, da kuma yiwuwar fuskantar raba shi daga shugabancin ƙasar. Kafin zaben a majalisar wakilai, Trump ya fitar da wasu jerin sakonnin Twitter yana cecekar binciken tsige shi, kana ya ƙara jaddada kare kansa cewa bai aikata wani laifi ba. Ya kuma aike da wata wasiƙa mai shafi 6 zuwa ga kakakin majalisa Nancy Pelosi, yana mai cewa 'yan Democrat su ne suka aikata laifuka da ke kunshe a cikin dokar tsigewa amma ba Trump ba. Ya ce ku ne kuke katsalandan a zaɓukan Amurka, ku ne kuke cin mutuncin demokradiyyar Amurka, ku ne kuka yi karantsaye a harkokin shari'a. Ya ƙara da cewa ku ne kuka jefa ƙasar mu cikin bakin ciki da damuwa saboda son zuciyar ku da yawan siyasa da kuma bin aƙidan siyasanci, inda inji Trump din a wani rubutunsa. Ita ma Nancy Pelosi ta aike da wata wasiƙa ga 'yan Democrat a majalisar wakilan cewa wajen kada ƙuri'an amincewa da dokar tsigewar za su yi amfani da wata dama mai nauyi da dokar ƙasar ta ba su na aiwatar da hukunci. Ta ce abin takaici ne yadda gaskiya ta bayyana cewa shugaban ƙasar ya yi amfani da ikonsa ta hanyar da bai dace ba saboda biyan buƙatun siyasarsa, kana ya yi karin tsaye ga harkokin majalisar dokoki, yana nufin ya fi ƙarfin doka kuma ya fi ƙarfin Amurkawa, a cewar wasiƙar da Pelosi ta rubuta. Ta ce a Amurka babu wani mahaluki da ya fi ƙarfin doka. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya rataba hannu akan wata doka a wannan mako da ke kara wato tara kenan da hukunci akan masu kiran kansu ma'aikatan kafafen yaɗa labaran ƙasashen waje a matsayin wani ɓangare na dokoki masu yawa da Rasha ta fitar da ke auna kafafen yaɗa labarai na ƙasashen wajen da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma mutane da take ɗaukar su a matsayin abokan gaba. Matakin na baya yana ƙarfafa dokar da ta tabbatar da ita a farkon wannan wata da ba ta tsaya akan kafafen yaɗa labarai na ƙasashen wajen kaɗai ba, amma har da ɗaiɗaikun mutane, lamarin da ke zama sabuwar hanyar auna 'yan jarida da masu gudanar da shiri a shafukan sada zumunta da masu amfani da yanar gizo. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi Allah wadai da wannan waɗannan dokokin, suna ganin wani makami ne da gwamnati ke amfani da shi na hana faɗar albarkacin baki, amma kuma 'yan gamukashi mun Rasha suna ganin wannan hanya ce ta kare mutuncin ƙasar da abinda suka kira yawan tsoma baki na ƙasashen waje. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun Kolin Amurka a jiya ranar Litinin ta ƙi sauraren batun baiwa biranen ƙasar daban ɗaukar masu kwana waje a matsayin masu aikata laifi. Kotun ta goyi bayan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara Amurka ta yanke, wato kotu ta tara kenan a San Francisco, cewa wato kananan hukumomi na biranen da suka hada da Bos da Idaho ba su iya daukar mutane da ba su da wurin zama suna kwana a waje a matsayin waɗanda suka aikata laifi. Hukuncin kotun da ya shafi wasu jihohi yammacin kasar Amurka ciki har da California da take da matsalar tsadan gidaje, lamarin da ya sanadiyar samun mutane da ba su da wurin kwana. Wasu manyan birane su ma sun yi kokarin haramta kwana a waje a ƙarƙashin dokoki masu tsauri. Daga ƙarshen shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da shugaban 'yan tawayen ƙasar Riek Machar sun amince da kafa gwamnatin haɗaka ta wucin gadi kafin wa'adin Fabrairu, ko da kuwa ba su kammala warware matsalolin tsakaninsu ba. Shugabannin biyu sun sanya hannu akan wata yarjejeniya na zaman lafiya a cikin Satumban shekarar 2018.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Plateau da ke arewacin Najeriya ta ce ta kammala dukkan shirye-shiryenta don maida dukkan waɗanda suka ƙaurace wa muhallansu ko kuma suke gudun hijira zuwa yankunansu na asali. Kwamishinan ayyuka na musamman a jihar ya ce gwamnan jihar ya ba da umarnin maida 'yan gudun hijirar. Wakiliyar muryar Amurka daga Jos Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Plateau ta ce ta kammala dukkan shirye-shirye don maida 'yan gudun hijira zuwa matsugunansu na asali. Kwamishinan ayyuka ta musamman a jihar Plateau Irmiya Ware ya bayyana hakan, wanda a cewarsa umarni ne daga gwamnan jihar Simon Lalong. Tun dai da jihar Plateau ta tsinci kanta a rikici daga shekara ta 2001, al'ummomi a yankuna da dama ke gudun hijira suke kuma rayuwa a cikin kunci a sansanoni daban-daban a fadin jihar. Kan haka ne gwamnatin jihar Plateau ta kuduri aniyar maida 'yan gudun hijirar zuwa yankunansu na ainihi.
We are supposed to ensure that you return to your homes before Christmas. We are not going to force anybody.
Kwamishinan ayyuka ta musamman kenan a jihar Plateau Irmiya Ware ke cewa ya kamata mu tabbatar da cewa dukkaninku kun koma gidajenku, amma ba za mu tilasta muku ba. Karamar hukumar Barikin Ladi na kan gaba wajen yawan waɗanda suka ƙaurace wa mahallansu saboda rikicin. Shugaban karamar hukumar Barikin Ladi Barista Ezekiel Mandiau ya ce sun yi zama sun kuma tattauna da masu ruwa da tsaki kuma sun amince su koma mahallan nasu.
Tambaya da muke ta yi ko ina shine wa zai ce har ga Allah cewa bayan wannan rikicin shi ya biya wa burin abin da ya sa a zuciya, sai mun ga abin ya kawo cin baya. Kuma yanzu muna kuka kullun cewa yara matasa suna girma ba aiki, ana gyara ana gama makarantu ba aiki. To in ba mun zaman lafiyan domin Allah turo mutane su zo su ga irin albarkan da yake kasan su zo da hanyoyi na kamfanoni da yaran za su samu aiki ba, to kaga ma abin zai dada lalacewa. Ko da ma me yayi damin tunanin mutum da ya kawo ga haka din, tunda yanzu muna cewa kanmu ba mu gariban abin ba, mun gane cewa za mu gyara. Tunda mutane da kansu sun ce muna shirye mu gyara, sai mu karfafa wannan gyaran domin a samu zaman lafiya, a samu cin gaba.
Shi ma shugaban karamar hukumar Riyam Matthew Golson ya ce gwamnati ta dauki matakan tsaro don tabbatar da kowa ya zauna lafiya.
Yau din ma 'yan tsaron sun riga sun fara zaga su duba su ga yadda gwajajen suke, gobe da wani sun za su fara koma. Duk haka 'yan tsaron su ma za su koma su zauna tare da su, suna nan tare da su sai mun ga da cewa komai ta lafa. Mun yi abin da ake kira local security architecture. Mu ga yadda za mu kara karfin gwiwa ma mutane, su akwai mutane yan vigilante na wayannan communities za a aiki tare da su, wanda su jami'an tsaron, su police da sojoji sun yarda da cewa za su musu irin training da ya kamata, wanda zai taimaka musu su ga yadda za su yi su kara zaman lafiya gwajen.
Babban abin da mutane za su sani, akwai kabilu waɗanda suka bar wurin nan, kila a ce Biron ko Fulani, duka waɗannan za su koma gidajen da dama suka bari ne ko kuma ya ne abin
daman? Constitution na Nigeria ya nuna da cewa kowa zai iya zauna duk gunda yake so. So wannan gwajajen in kuka duba yawancin gwajajen nan, gwajajen yadda aka yi haka ma a duniya, gwajajen akwai mutane daga ko ina Nigeria. So ba inda zamu mu ce zamu madda wayansu ba madda ku ni ba yawa so ba wannan akan wani yare bane ko kan wani addini ko ba wannan gwamnati tana nan mu kowa
wasu daga cikin waɗanda ke gudun hijirar sun yi na'am da matakin maida su gidajen nasu
mu yanzu kokarin mu anan ba mu da nufin irkici anan zaman lafiya muke nema muna murna da kowa muna farin ciki da kowa muna neman zaman lafiya tsakanin mu da ƴan uwaye mu makwabta
so security ne kai first mutane su yi street affairs su free kuma su je su yake gona free without babu tashi hankali
amma na makaranta to kan da an fara yakin nan shine mun koma zona ma ba kudin da za samu school
ya kuke rayuwa duka anan
muna zuwan aiki muna taimaka ma mutane aiki sai su so mana abinci mu ci gaskiya na son koma zuwa gida domin anan din kuma ana yi ma mutane gori
kimanin kauyuka fiye da 50 ne rikicin ya lalata waɗanda yanzu haka kauyukan sun zama kango ta yadda al'umman za su sake fara sabuwar rayuwa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
A gaida Zainab Babaji kafin mu ci gaba ku shakata da wannan madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 2:12 ga shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum A ci gaba da bitarar ƙarshen shekara na wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku wannan mako za mu bi sahun batun nan na rashin barin angon layi ko lungu tsakanin gidaje a Jos da Arewa da hakan ya sanya wasu makwabta biyu suka daina ga maciji da juna na tsawon shekaru 25 ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfi Hashin Gumel Abdullahi Malami daga yankin Shagaru Kwana a yankin karamar hukumar Jos ta Arewa ya shigo shirin inda ya bayyana mana yadda takaddamar angon layi tsakanin sa da makwabcinsa Iliyasu Sani ya sanya su zuwa kotuna daban-daban da shari'ar alƙalai da har lamarin ya kai teburin babban alƙalin jihar Filato yanzu a tuna a baya har tsohon jami'in ƴan sanda da ya kula da batun wajen tura ƴan sanda don fidda angon layin SS Ibrahim ya ba mu tabbacin aukuwar hakan dan banga kimanin 50 kamar yadda malami ya bayyana cewa suka fatattaki ƴan sandan da hana aikin kungiyoyin musulunci musamman mata izala karkashin Sheikh Sani Yahya Jingir sun shiga batun amma ba a samu sulhu ba a yanzu dai Abdullahi Malami ya dawo wannan fili inda ya ce an yi umarnin a je a rusa ginin da ya tare lungun amma take aka sake gina shi Magana da yanzu tana gaban hukumar yaki da cin hanci EFCC da ta da'ar ma'aikata ICPC.
Akwai sabon lamari da biyo baya. Sabon lamarin kuwa shine dangane da shi wannan wanda yayi wafi da shari'ar Jossman akan wannan wafi da shari'ar nan da yayi shine hukumar ICPC ta shiga maganar muka je tare da lauya na muka kai kan maganar da oda an bayar court of appeal sun ba da oda uku sannan chief judge na plateau justice Waji da Kwang ya ba da oda an samu oda hudu an je an auratar da cire wannan wuri amma daga baya an mayar
malami ba mu gane ba me ya faru bayan an je an cire wannan waje da ya hada ka fitina tsawon shekara ina jin 25 ne ya kuma aka yake ji aka ya waye ne ba da umarni ake cirin kuma aka saki dawo da abin
wanda ya ba da umarni a ga cire shine chief na assistant Dr. Waiti da kan shine ya ba da order a je a cire sannan kuma tare da hadin tare da order ta court of appeal wanda alƙalai uku suka ba da order ododi guda hudu su muka hada kwamishinan yan sanda na plateau ya ba jami'an tsaro guda 40 aka je aka cire bayan an cire daga ba kuma wayannan suka je suka mayar
su waye ne suka saki mayarwa waɗanda ya nuna ba su bi doka ba kenan su waye ne suka aikata wannan al'amari
wanda suka mayar su ne akwai yan uwan wanda muke shara su suka mayar da wannan al'amari suka ce sun samu umarni daga mataimakin chief judge na plateau state justice man abinda suka gaya mana kenan shine suka mai da wannan aiki da aka yi wannan wuri da aka rusa
abinda muke so mu gano zuwa yanzu bayan wannan abu ya sake faruwa me yanzu ne hali yake ciki wani mataki kuma ka sake dauka ko kuma ka yi shiru ne ka hakura da yake abun ya cika finka watakila
a ba mun yi shiru bane ba mu hakura din haƙi ai da hari ne kowa aka babban hakura ba tunda ke kotu ta riga ta ba da oda ta tabbatar sun yi apil sau uku apil ya kare ko ba haka ba apil din su ya riga ya kare a kotun ɗaukaka ƙara da take jihar Plateau kuma sun ba da oda sau uku saboda haka yanzu matakin na gaba da aka ɗauka shine matakin wannan mataimakin chief judge da ya ba su umarni su mayar shine muka kai abin gaban EFCC da ICPC mun kai san fati sun yi sanin sun yi approving sun kuma bayar a je a duba wannan bayani
wato waɗannan a hukumomin yaƙi da zarmi yaƙi nan ko cin hanci da rashawa
su ne hukumomin yaƙi cin hanci da rashawa da kuma hukumomin da'a ta ma'aikata
yawwa
yanzu bayanin yana gaban su suna jin ko a satin nan ma mun yi kwamfamin suka ce suna kan aiki bincike mu dai ƙara sauraron
Allah malami faɗa mana me yasa wannan al'amari ya fita daga kotu ya koma kuma hukumomin da'ar ma'aikata da yaƙi da cin hanci
abin da yasa wannan abu ya fita daga kotu ya koma ma'aikatar wannan yaƙi da cin hanci da rashawa kotu ta riga shi tutozi ya riga ya gama sun an kai apil ta ba da oda na farko sannan na biyu suka sake koma apil ta ba da oda na biyu suka sake koma apil ta ba da oda na uku to kaga apil da ma ka'idar su sau uku ake kuma apil ya riga ya kare ko ba haka ba kuma daga baya sun zo sun auratar da saka doka kotu ta ba da izini a auratar an auratar su kuma sun zo sun nuna kamar kotu ba ta yi ba to kaga in wani ne ma ya daura gindin ya sa su yi kowace hukumomi aikin su ne su bincika su duba su gani kuma su hakanta shi kowaye domin babu wani wanda ya fi ƙarfin hukunci a ƙasa.
Abdullahi malami faɗa mana tasirin wannan al'amari domin ita ai akwai hukumar raya birane ta Jos wacce ya dace ma duk wannan abubuwan ma a hannunta suke wajen tsara gine-gine da tabbatar da cewa an bar wannan angon layin da kuke ta takaddama a kai tsawon shekaru 25.
Wannan hukumar tsara gine-gine ta jihar Plateau wannan al'amari ta san da shi kuma shi waccan darakta wadda abin ya faru irin wannan ayyukan da irin wannan complete petition da ake rubutawa ya ma sa shi kafin kai ga haka ma ina jin yanzu ba kujerarsa san an sallame shi a yi shi darakta na JMB wanda yake shi Chindolan ofisa yan jaridu yan uwanku sun je sun neme shi sun same shi akan yayi wani bayani akan abin da ya sani dangane da wannan abu. Ya fada kan cewa ita yar jarida ta zo ta same shi ta ta fata mu dan ofisa da daraktan su iya gaya mar komai ba. To kaga babu gaskiya kenan cikin lamarin.
Wannan takaddamar a ƙarshe ko kuma in ce yadda take tafiya a yanzu zan iya cewa kai kanka yadda muka yi wannan labari kamar ka kashe kuɗaɗe da asarar da ta ninninka kuɗin wannan gidan ma ko wannan lungun da ake ta magana a kai.
Wallahi Nasiru na kashe kuɗi da ya fi kusan naira miliyan 3 daga fara shari'ar nan kayan. Saboda shari'ar ba kuɗi ba ta tafi ba. Daga Legas nake tasowa da zo wurin shari'ar ban taɓa fashi ba ko sau ɗaya tsawon shekarun da muka yi. Sannan zo in biya lauya. Sannan a ce buge-bugen takardu da sauransu na kotu. Sannan an sha sace cash file. Sau uku ana buɗe temporary file. A sace a kuma buɗewa a sace in biya kuɗi a sake buga wasu takardun a buɗe sau uku. Ana sace file a wannan kotu.
Abdullahi Malami me zaka ce wa wannan shiri ko kuma sauraron wannan shiri na ciki da gaskiya na muryar Amurka?
Wannan shiri na ciki da gaskiya alhamdulillahi. Ko ba haka ba Allah Ubangiji ya saka muku da alheri. Wannan ita ne hanya ɗaya tilo da ta rage talaka zai kawo kocen cutar da aka yi mar a share mar hawaye manyan ƙasa da ministoci da gwamnoni da ministan shari'a da shugaban ƙasa kansa ta wannan hanyar shiri ciki da gaskiya sukan ji wanda aka zalunta kuma sukan bi hanya a ji gadu a gano gaskiyar abin a mayar wa mutum haƙƙinsa. Saboda haka babu abin da zan ce da filin ciki da gaskiya sai dai ce Allah Ubangiji ya saka musu da alheri, Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa akan al'amuran da kuke Nasiru Adamu ya linka.
Masu sauraro ƙarshen shirin namu ne yau kenan sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya ni Sarfila Hashin Gumal ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shirin. Mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Sarfilo Hashim Gumel yanzu kuma sai sharhin jaridin Kamaru.
Zan fara sharhin jaridin namu na wannan makon ne da jaridar Cameroon Tribune anda farkon labarinta ke nuni da cewar majalisar dattaban kasar jamhuriyar Kamaru hadi da majalisar dokokin kasar suna ci gaba da tattaunawa kan dokar zaben kananan hukumomi wanda zai bawa kananan hukumomin kwale-kwalen yanci a fadin kasar. Sai jaridar Repress anda ita kuma sarauto mu da cewar mazauna a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru suna bukatar gudanar da harkokin diplomasiya da kasar Brazil amma gwamnatin kasar ta Brazil da ta ce bata san akwai wata kasa mai suna Amazonia ba a nahiyar Afirka. Jaridar Le Zenith kuma ta gulmata mana cewar waɗansu director general na kamfanonin mallakar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru suna kan hanyar tafiya gidan yari domin irin rubda cikin da suke yi da makudan kudaden gwamnatin kasar. Jaridar The Sun ta kasar Kamaru ta ce muddin dai idan gwamnatin Kamaru bata yi la'akari da matsalolin bangaren yan awaren kasar ba domin kafa gwamnatin tarayya ba za su kada ƙuri'unsu da za a gudanar ba na zaben kananan hukumomi da kuma yan majalisar dokokin kasar a ranar 9 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Jaridar The Post kuma ta kasar Kamaru ita kuma ta bayyana mana cewar jagoran yan adawan kasar ni John Furundi ya ce ya kamata gwamnatin kasar da ta yi la'akari da ƙorafe-ƙorafen al'umman domin kar a yi kitson da kwarkwata. Jaridar Eden ta kasar Kamaru ita kuma ta ce yawancin 'yan jam'iyyar da take mulkin kasar LDPC ko CPDM yanzu dai suna canja sheka, suna komawa jam'iyyun adawa na kasar domin suna ganin cewar ba a yi musu adalci. Jaridar Du Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ta gulfuta mana cewar 'ya'yan jam'iyyar LDPC a garin Waza suna fada a tsakaninsu domin neman mukamai a zaben da za a gudanar a shekarar bara. Za mu kammala shirin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar Reality anda ta fada mana cewar ministan tsaron kasar Kamaru Mr. Joseph Beti Asomo ya jagoranci bikin kaddamar da sabon janar din sojojin mayakan kasa a jihar Arewa mai nisa General Salim Muhammadu. Ministan ya ce yana bukatan janar din da yi kokari na kawo ƙarshen hare-haren Boko Haram a wannan jihar domin tana da iyaka da kasar tarayyar Najeriya da kuma kasar jamhuriyar Chadi. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga garin Kafin Madaki, headquarters karamar hukumar Ganjuwa a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau, alhamdulillahi, mai girman gwamnatin jihar Bauchi ya kaddamar da kasafi na shekara ta 2020. To lalle mu al'umar garin Kafin Madaki muna so mai girman gwamna ya taimaka ya mana wasu hanya da ta tashi daga kofar mai martaba madakin Bauchi ta shiga gari ta je vocational. Idan ya mana wannan titi lalle ya taimake mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Alhaji Musa Al-Alkar siya cikin Najeriya na zama Ori. A cikin can fabri ni dai sakura na aka banga ubani sanatocin mu ba musamman mu sanatan mu na jihar Kebbi sanatan mu Su'ar Maliri suna cutuwan mu suna cin amanan mu. Saboda ni ko dai mun san duk lokacin da ya shiga harkar sanata banga abin da ya kirkira mana mazaɓin mu ta wannan kula ba mai malam gwamnati banga abin da ya muna ba ba mun komai amma sun zo duk lokacin zaɓe za su su cikin koran mu a yi musu komai da komai zai ya isa tsakanin Allah amma mun ga ganin wannan zaɓen da muka rusa su a cikin mu za ci amanan mu mazaɓin gwamnati kuma da abin da suka mata gwamnati ma wani gwan Allah wani dan mun sauƙin nai dawon Allah ne ya yi ayyuka ko ma riƙawa bai yi ba amma ya muna ayyuka ɗari mutum.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Usman Dogo Madagara filafa gwamnan jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnan jihar Kano da masarautar Kano bai kamata a ce sun mai da masarautar Kano na siyasa ba. A halin gaskiya wanda aka yi hulɗa shi farauta fiye da shekara 50 a zo yau a ce an cire su karfi da yaji daga dun rayu wani rayu wata matsinan kwadaban bai zace ba.
Kafin mu sallama da ku ga Baba Yakubu Makiri ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Da yammacin yau Laraba ne ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka za ta kada kuri'a tsige shugaba Donald Trump, lamarin da ka iya kai shi ga zaman shugaban Amurka na uku a tarihi da aka tsige shi da kuma yiwuwar fuskantar raba shi daga shugabancin kasar. Kafin zaɓe a Majalisar Wakilan, Trump ya fitar da wasu jerin sakonnin Twitter yana cecekar binciken tsige shin kan ya kuma ƙara jaddada kare kansa cewa bai aikata wani laifi ba. Ya kuma aiki da wata wasiƙa mai shafi 6 zuwa ga kakakin majalisa Nancy Pelosi yana mai cewa 'yan Democrat su ne suka aikata laifukan da ke kunshe cikin dokar tsigewa amma ba shi Trump ba. Ya ce ku ne kuka yi katsalanda a zabukan Amurka, ku ne kuke cin mutuncin demokradiyyar Amurka, ku ne kuke karan tsaye a harkokin shari'a. Ya ƙara da cewa ku ne kuke jefa ƙasarmu cikin baƙin ciki da damuwa.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wasu tawaga abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adili Toro. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya bada umarni da injiniyanmu na yau Zeros Smith ne Zahra Aminu Fage ke cewa ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.